sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemani race tare da Sarfila Hashim Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata 17 ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin za a ji cewa a wata hira ta musamman da gwamnan jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi Sule ya yi mana ƙarin bayani akan samun albarkatun mai a jihar ta Nasarawa dake arewa maso tsakiyar Najeriya. Da yadda yanzu jihar ta shiga jerin jihohin da ke da arzikin mai a ƙasar.
To kaga yanzu in aka fara samun waɗannan arzikin a arewacin Najeriya, to ina jin haɗin kan Najeriya ne zai kawo. So da kuɗin da aka samu daga man arewacin Najeriya, ko daga Kolmani ne, ko daga Nasarawa ne, aka zo da abin da ake samu daga kudancin Najeriya aka haɗa, to kowa zai ga yana kawo wani abu zuwa kan tebur ɗin abin da ake rabawa. Saboda haka ina ganin zai ɗan sassauta wannan kushin da wasu suke yi.
Za kuma ku ji cewa 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar sun gudanar da wani taron faɗakarwa ga al'umma, musamman 'yan Najeriya da ke da damar kada ƙuri'a a zaben ƙasar akan samar da zaman lafiya gabanin babban zaben da ke tafe. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun saki samun ku lafiya. Ga labaran duniya. Babban hafsan sojin Amurka Mark Milley da takwaransa na Ukraine sun gana a wani sansanin soja da ke kudu maso gabashin Poland a yau Talata. A tattaunawar ta farko ido da ido, wadda alama ce da ke nuna yadda ƙasashen biyu ke ƙara samun haɗin kai da goyon bayan kare Ukraine daga mamayar da Rasha ke yi na tsawon watanni 11. Milley, shugaban hafsan hafsoshin tsaron Amurka na Pentagon da janar na Ukraine Valery Zukin sun yi magana na tsawon sa'o'i biyu a wurin da ba a bayyana ba a kusa da iyakar Ukraine da Poland. Manyan hafsoshin biyu ba su taɓa haɗuwa ba, amma sun sha tattaunawa tun bayan da sojojin Rasha suka kuka tsakai cikin Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata. Taron da ya zo ne a daidai lokacin da Amurka da ƙawayenta na yamma ke ci gaba da zigilar biliyoyin daloli da kayan yaƙi zuwa ƙasar Ukraine domin kakkaɓa har-haren da Rasha ke kaiwa ta sama, duk da cewa faɗan da ake yi a yankunan gabashin Ukraine ya haifar da wani abu da ke tangal-tangal na cewa babu wani ɓangare da iya ɗaukar cikakken ikon yankin. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta nufi ƙasashen Senegal da Zambia da kuma Afirka ta Kudu a wannan makon domin tattauna batun faɗaɗa harkokin kasuwanci da zuba jari da kuma ƙudurin Amurka ke da shi ga tattalin arzikin Afirka. Wannan na zuwa ne bayan alkawarin da shugaba Joe Biden ya yi a taron shugabannin Amurka da Afirka a watan da ya gabata, cewa shi da mambobin majalisar ministocinsa za su ziyarci Afirka a shekarar 2023. Manyan jami'an Baitul Malin Amurka sun tabbatar da cewa makasudin ziyarar ita ce musayar ra'ayin jami'an gwamnatin Afirka da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu da 'yan kasuwa da matasa da zurfafa dangantakar tattalin arziki tsakanin Amurka da Afirka da tsara sabbin damarmaki na kasuwanci da zuba jari. Hukumomin ƙasar Nepal na mayarwa da iyalai gawawwakin mutanen da haɗarin jirgin sama ya ratsa da su, kuma sun aika da na'urar naɗar bayanai na jirgin zuwa Faransa domin gudanar da bincike a yayin da suke ƙoƙarin gano abin da ya haddasa hatsarin jirgin mafi muni a ƙasar cikin shekaru 30. Jirgin ya faɗo cikin wani kwazazzabo ne a ranar Lahadi ta gabata yayin da yake kan hanyar ta zuwa sabon filin jirgin sama na Fokhara da aka buɗe a tsaunukan Himalayas, inda ya halaka mutane 72 da ke cikinsa. Masu bincike sun gano na'urar naɗar murya da na'urar naɗar bayanan jirgin a ranar Litinin, kuma a yau Talata sun rufe dam don sassauta ƙoƙarin samu gawar ƙarshe da ta rage daga rafin mai zurfin ƙafa 984. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani mutum da ke ikirarin cewa shi tsohon komanda ne a wani kamfanin kwangilar soji mai zaman kansa na Rasha wanda ake kira Wagner Group, wanda ya yi yaƙi a Ukraine yana neman mafaka a Norway bayan ya tsere zuwa can makon da ya gabata. Hukumomi a Norway sun ce jami'an tsaron kan iyaka sun tsare wani mutum a kusa da kan iyakar Rasha da Norway da safe ranar Juma'a. Lawayin Andre Medev ya shaida kamfanin dillancin labarai cewa Nadeb yana kasar Nuhu yana neman mafaka. Lauyan wato lauyan nasu ya ce ba a bayyana cewa a shirye yake, ya bayyana cewa a shirye yake ya yi magana game da abubuwan da suka faru cikin kungiyar Wagna ga mutanen da ke binciken laifukan yaƙi. Daga ƙarshe ƙasar Belarus ta buɗe shari'ar wani ɗan jarida kuma fitaccen ɗan ƙasar Poland wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin ƙararrakin da kotuna ke yi kan masu sukar gwamnatin shugaban ƙasar Alexander Lukashenko. Andrej Fakobat, mai shekaru 49, zai fuskanci zaman gidan yarin na tsawon shekaru 12 idan har aka same shi da laifin illa ga tsaron ƙasar da kuma haddasa fitina. Fakobat ɗan jarida fitacce ne ga jaridar Gazeta ta Poland kuma babban jigon kungiyar False a Belarus. Yana gidan kurkukutun lokacin da aka tsare shi a watan Maris ɗin shekarar 2021. Ya bayyana a manyan zanga-zanga da suka mamaye ƙasar Belarus a tsawon makonni a shekarar 2020 bayan zaben shugaban ƙasa da ya baiwa Lukashenko mulki tun 1994, wani sabon wa'adin mulkin. Amma 'yan adawa da ƙasashen yammacin duniya suna kallon hakan a matsayin yaudara.
Da sarfi Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a wata hira ta musamman da gwamnan jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi Sule ya yi mana ƙarin bayani akan samun albarkatun mai a jihar ta Nasarawa da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Da yadda yanzu jihar ta shiga jerin jihohin da ke da arzikin mai a ƙasar, kuma hakan zai iya kawo zaman lafiya a ƙasar. Ga yadda hira ta kaya tare da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa.
Na farko, ita jihar Nasarawa an san ta da ma'adinai, shi ya sa ma ake kiranta da Turanci Home of Solid Minerals, wato gidan ma'adinai. Wannan ya nuna shi jihar Nasarawa ma'adinan da take da su da dama, to babu shakka za a iya samun man fetur. To a aikin man fetur, na farko abin da ake yi shine kamar raga ne da kake neman kifi da ake dibawa a watsa haka a ruwa. To in aka watsa, to sai a yi amfani da wannan aga alamun ko ka kamo kifin. To a man fetur muna kiran shi seismic acquisition. To in aka watsa aka je aka yi, to za a ga alamun inda akwai wani motsi ya yi wannan wasan, kamar inda ya jihar Nasara ya yi wannan yawo ya bude. To haka a jihar Nasarawa ya yi wannan yawo. Allah ya sa a jihar Nasarawa an samu.
To yanzu menene mataki na gaba wanda ko kuma lokacin da ake tsara za a fara wannan aiki?
A watan uku Allah ya yarda, ai yanzu sun riga sun gama komai. Abinda suka yi suka su je su yi na farko yanzu shine za su je ne su yi drilling, su yi haƙo na rijiyar farko. To rijiyar farko yana da ma'ana sosai. Rijiyar farkon ne aka je kwalmanin President Muhammadu Buhari ya tafi. So rijiyar farkon abinda yake yi shine in aka haƙa shi, saboda ka san in ka yi haƙa ruwa zai shigo. To in aka yi sai ana sa kesin, wato kamar wani hula na ƙarfe wanda zai tabbata ya yi buwacin ruwa, saboda a ci gaba sai an ji an samu inda mai yake. Yanzu wannan haƙan farkon shi ne ake kira student. To shi ne suke son su je su yi, idan suka yi wannan, to shi ne daga nan fa za su iya tafiya daidai inda man yake. Saboda yanzu duba da aka yi ta sama ya nuna man yana can ƙasa. To dole sai an je fa an samo man. To in an samo man farko, shine za a zo kuma to a fara gwada man a ga wani irin mai ne. Ka san shi crude oil da iri daban-daban ne. Akwai wanda ake kira light sweet wanda ba shi da nauyi, akwai heavy crude wanda ake da shi, akwai dai iri-iri. So a Nigeria mun kai wajen kala 5 ko 7 da muke da su daban-daban. To shine to muna sa rai a jihar Nasarawa, saboda shi mai ba makaho bane. Za a iya sani daga alama menene wani irin abu za a samu. To mu tunanin da muke alama tun da yake daga inda ya fito zai iya nuna mana alaman wannan wajen light sweet crude a wajen. Amma dai yanzu ba faɗi nake cewa shi ne lallai ba, wannan dai su alama ne da muke.
Menene muhimmancin haƙo wannan mai a jihar Nasarawa bayan arzikin da zai kawo ga Najeriya?
Wato babban abin da zai kawo mana shi ne, ni ina ganin zai kawo mana zaman lafiya da yadda da haɗin kan Najeriya baki ɗaya. Jihohin arewacin Najeriya 19 da Abuja, yawancin jihohin kudu sukan ɗauke su kamar su ba su da komi, tunda yake su kuɗin man da ake samu daga kudu ake rabawa. To kaga yanzu in aka fara samun waɗannan arzikin a arewacin Najeriya, to ina jin haɗin kan Najeriya zai kawo so da kuɗin da aka samu daga man arewacin Najeriya, ko daga Kolma ne ko daga Nasarawa ne, aka zo da abin da ake samu daga kudancin Najeriya aka haɗa, to kowa zai ga yana kawo wani abu zuwa kan tebur ɗin abin da ake rabawa. Saboda haka ina ganin zai ɗan sassauta wannan kushin da wasu suke yi, kamar arewacin Najeriya ta zama kawai muna cin bulus ko a wasu suke cewa so mu ba komai muke kawowa ba sai dai a kawo kawai mu ci. To ni kishin da nake da shi ke da kusan shekara 20.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Injiniya Abdullahi Sule a hirarsu da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa kan batun albarkatun mai a jihar. To bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda 'yan Najeriya mazauna ƙasar suka gudanar da wani taron faɗakarwa ga al'umma, musamman ma 'yan Najeriya da ke da damar kaɗa ƙuri'a a zaben ƙasar akan buƙatar samar da zaman lafiya gabanin babban zaben da ke tafe. Dubban 'yan Najeriya da ke zaune a Niger ne ke shirin koma a ƙasarsu domin gudanar da zaɓe, lamarin da ya sa ƙungiyar ke jan hankalinsu da su baiwa zaman lafiya muhimmancin da ya dace. Daga birnin Agadez ga wakilin murya Amurka Hamid Mahmud da rahoton.
Babban burin 'yan Najeriya mazauna Nijar da suka halarci taron shine wayar da jama'a kan bukatar gujewa amfani da kalamai da ka iya haifar da tashin hankali da kuma fifita zaman lafiya a yayin lokacin zaɓukan da za a yi a watan Fabrairun shekara 2023. Alhaji Khalid shine shugaban 'yan Najeriya mazauna Nijar reshen jihar Agadez ya yi ƙarin haske kan maksudin shirya taron.
Wannan taro kamar ga yayin da kuka sani zaɓe a Najeriya yana ƙara ƙaratowa. Burin kowa a ga an yi zaɓe lafiya, an zama kowa ya zaɓi abin da yake so cikin kwanciyar hankali. Muna ƙara wayarwa mutanen mu kai tunda akwai waɗanda ake ƙoƙarin aje gida gudanar da zaɓe. Burinmu shine Ubangiji Allah ya sa a yi zaɓe lafiya, kuma muna ƙara wayar da musu da kai akan yayin da suka isa gida lafiya su ma su ƙara jawo sauran waɗanda suka tadda gida hankali akan muhimmancin zaman lafiya. Waɗanda muka gayyata, waɗanda suka zo kan taron mu, muna wayar musu da kai Allah saboda mutum 700,000 da wani abu.
Taron wanda shine irinsa na farko da aka gudanar ya samu halartar 'yan Najeriya da ke wasu jihohin Nijar irinsu Zandar, Difa da Agadez ne masaukin baki.
Sunana Usman, ɗan Najeriya mazaunin Difa a nan Nijar. Na zo nan Agadez ne wajen taro domin wayarwa da 'yan uwanmu 'yan Najeriya Kanuwa yanda zaben Najeriya zai gudana, kar a samu matsala da yanda za su zauna lafiya tsakanin juna da kuma yanda za a kawo ci gaba a zaɓi wanda ya kamata.
Malam Abdurrashid na ganin tashin hankali a lokacin zaɓe bai dace a ƙasa kamar Najeriya ba.
Ina da rajista kuma ina fatan zan je na yi zaɓe a Najeriya. Ni dai burina Allah ka sa a yi zaɓen nan cikin ƙoshin lafiya, musamman matasa. Ina ke siyasa ta bana kamar daban take da ta kowace. Muna fatan dai matasa da a zauna lafiya, a yi zaɓen cikin ƙoshin lafiya, kar wani zo ya ringa tanzura ku. Ina sa ku kuna zuwa kuna haddasa fitintunu matasa da su zauna lafiya.
Shima Malam Hassan, wanda matashi ne, kiraye ga matasa na su guji sai da incin su da kuma amfani da su wajen tare zaune tsaye a lokacin zaɓe.
Shar kullun matashi shine kashin bayan al'umma. Duk lokacin da aka ce matashi ya samu matsala, to al'umma gaba ɗaya ta samu matsala. Za ka ga an zo an amfani da 500,000, 1,000,000 shine hadili. Kaga an bai matasa kwaya suna ta abin da bai dace a cikin al'umma ba. Kaga wannan bai kamata ba. Dole ne mu matasa mu hankalta, mu lura da cewa mu zabo cancanta.
Dubban 'yan Najeriya da ke zaune a Niger ke shirin tafiya Najeriya domin gudanar da zaɓe, lamarin da ya sa ƙungiyar ke ja hankalinsu da su bawa zaman lafiya muhimmancin da ya dace. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka Hamid Mahmud da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausar murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana daga Najeriya akan ƙalubalen da ƙananan yarurruka ke fuskanta na ɓace sakamakon mamayar da manyan yaruka irin su Hausa da Turancin Ingilishi suka yi musu.
A Najeriya, ƙananan yarurruka na ci gaba da bayyana fargaba akan babban ƙalubalen da suke fuskanta daga manyan yarurruka kamar su Turancin Ingilishi da kuma harshen Hausa. Wannan dai yana zuwa ne bayan samun barazanar ɓacewar wasu yarurrukan tare da mai gurabansu da harshen Hausa a arewacin Najeriya, yayin da lahirin ƙasar kuma Turancin Ingilishi ya kasance jagaba baya ga amfani da shi da hukumomin kasar ke yi a hukumance. Bayanai dai sun tabbatar da cewa harshen na Hausa na ci gaba da zama wani tauraro hatta a tsakanin hukumomi a yankin jihohin arewacin Najeriya, inda rahotanni suka tabbatar da cewa akwai wasu jihohin arewacin Najeriya da majalisun dokokinsu suke amfani da harshen Hausa zalla a wasu lokuta na zaman majalisun. Farfesa Muhammad Yakubu Auna shine shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger, wanda ke zaman shugaban kungiyar ɗan kabilar Kambari, daya daga cikin kananan yarurruka a yankin arewacin Najeriya. Ya bayyana irin kalubalen da suke fuskanta daga manyan yarurrukan irin su Hausa da kuma Turancin Ingilishi.
A Turanci da Hausa a Najeriya sun zama manyan kalubale ga kananan yarurruka. Abinda za a yi a tsaye da wayannan yarurrukan shine a fara karanta su a makaranta. Ni dinnan ni ne shugaban kwalejin ilimi na Niger State. Mun fara yari nufanci kuma na mutane alƙawari cewa yadda muka fara yarin nufanci a makarantar nan za mu yi gwari, za mu yi kambaci da sauran yaruka don a sustaining din su kasu bace. Sannan kuma muna ba mutane mu magana a gidajenmu mu koya ma yaran mu. Za ka sama gida ba uba ba kambare, uwa ba kambare, amma sai ga ana yarin Hausa ko ana wani yare daban an manta da yare. To in ba mu haka ba yarukan mu za su bace. To abinda za a yi kenan yarukan nan tsaya kuma insha Allah da mukai matsayin da Allah ya bamu zamu kokari mu tabbatar da yarukan basu bace ba har dai kabilan Gambari.
A yanzu dai kabilu da dama ne suka bullo da hikimar kafa kungiyoyi domin kare yarurrukan nasu daga bacewa. Bala Tajir Salka shine shugaban kungiyar ɗan kabilar Kambari a yankin masarautar Silaja, ya ce suna amfani da kafa kungiyoyin ne domin wayar da kan matasansu musamman haɗa kai ta yadda za su ci gaba da kare martabar yaran nasu.
Gaskiya ai ba don kana mani interview da Hausa ba, da cikin shingini da mayuwa o abun yawa balance shingini barabin mu shingini madari in yi maka kambarcin ka san cewa ni ba kambare ne abinda na faɗa kenan. Kaga ashe kokarin da muke so ma a ɗan jaridan ma su dinka mai inta kambare da interview zuwa gaba. Kuma akan hakan muke muna iya kokari ko ina muke mutun ya yarda shi ba kambare ne, Allah ne ya halice shi ba gudun yare. Kar mutun ya dinka ganin din yana wani yare gaba da mai shi ba zai boye, shine yake ba matasa kambare wahala. Sai ga mutum ya fita waje baya kambarci da yaransa, kuma yanda za a yi preserving yare shine in ana yin shi yau da gobe yara su tashi. So dattawa su yi kokari da matasan ana yin yaren. Allah ne ya ga dama ya halice mu kambari, kuma ya ga za a dace ne mu zama cikin kambari. To mu gode mu Allah mu yi yaren kambarcin, sannan kuma sai ya zama alkhairi a gare mu. To wannan shine kokarin da muke jan hankali mu yi kokari mu ci gaba da yin yaren din, sannan kuma mu dawo da rubuta shi. Mu ma mu fito da kambaricin namu a rubuce ya zama an samu ana karanta shi har a wurare a makarantu. Wannan kuma muna nan muna aiki a kan shi.
Kungiyar kabilar Kambarin a masarautar Silaja dai ta yi amfani da bikin cika shekaru goma da kafuwa wajen karrama wasu da ke zaman gwarzaye wajen kare martabar kabilar Kambarin. Ga ma dai abinda wasu daga cikin mahalarta wannan taro da ya gudana a birnin Mina ke cewa.
To sunana Haruna Usman Jagaba, ni ne wakilin Kambari na masarautar Silaja. Domin yanzu ba kaman da ba a wani aure ya shi da in ka tashi ka kambari ne kambara za ka aura, in kai badakare ne badakara za ka aura, in kai gwari ne gwari za ka aura. To za ka ga wannan yaren zai tafi da shi, to amma yanzu zai ga ba kambare
da kuma tashin
ya je Niger ya yi aure ya je Kaduna ya yi aure. To gaskiya
mun so mu yi
akwai matsala na jin yaren nan, amma kuma ya zama dole kowane yare kake kaje ka auro. To da kai da matan ya zama duty
gare ku,
yaren uba ne shi ne aka sani. To ƴaƴa su ji ko ta halin kaka, so muna musu faɗakar.
Sunana Lucas Adamu Hansen daga Agwara. Irin wannan taruwan yana da muhimmanci saboda yana tara manya da yara. Na ɗaya kaga wani zai san wani, yara za su san manya, manya za su san yara, ba saboda mai duka ba wuri guda ake ba. sannan irin wannan taro yana da muhimmanci saboda yana iya kaga zai nuna ma yara su samu gurbi ana ba su shawara ga yanda ya kamata yi ga yanda ya kamata yi ga yanda tarihi ya gada ga abin da muka gada ga abin da ya kamata yi
To Joshua Bawa Salika dan kabilar Kambari ne wanda a yanzu haka shine dan takarar kujerar gwamna a jihar Niger a karkashin inuwar jam'iyyar Labour Party ya ce suna daukar matakin magance bacewar kananan yarurrukan
duk muka fadakar da jama'a kuma kaji abin da nayi magana na maganan cewa duk ran da Kambari za su saki mitin idan ba su yi mana Kambari ci ba na dai zan fita abin da kai zamu iya yi shine zamu iya dan fasarawa kadan kadan domin akwai wasu mata da suka zo ko kuma mun kira wasu mayayin baki suka zo waje amma wanda zai gudanar da wannan abin nan program din ya zama cewa Kambari zai daga daya har zuwa 100% shi yasa na gaya musu inward ka ji kalungun da ma aka tawo da gangunan da ake tai nace musu ba gangunan Kambari bane yanzu na ba na dauki alƙawari zamu je mu nemi gangunan Kambari zamu yi so da duk kidin da ka ji kidi kai ma za ka kidin na ya shiga jikinka to babu wanda muke so muke dan Allah ya da so zamu ci gaba ba zamu bari wayannan su mutu ba wannan yare yare da suke magana su mutu da domin don wanda bai da history ai ba wanda bai san zuri'a shi ba akwai matsala
to su ma dai yan kabilar gwari ga alama suna cikin fargaba na bacewar yaran a sakamakon mamayar waɗannan manyan yarurruka kamar yadda wannan yar kabilar gwarin ke cewa
sunana Sa'adatu Sabashi Sulaiman ni yar gwada ce sannan ne kuma bagwariya ce gaskiya kam babbar fargaban mu a nan gurin shine matasa ko na ce yara da dama ba sa son yin yaran su gwarin kenan kuma muna tsoro a ce gaba na zuwa yanzu nan gabaki ɗaya yaran gabaki ɗaya za ta bace saboda mutane sun dauki turanci da kuma Hausa yaran da ya zamo kamar universal da kowa ke son fada idan ma baka fada wannan turancin ba koko Hausa bai nuna kamar ka wayance ba kenan so mu tsoron mu yanzu nan shine a gaba kada yazo ya kasance a zo a samu mutane yara da dama a tambaye su wani yare ne ku su ce su gwarawa ne amma kuma ba su iya fadin yaran ba
a yanzu dai lokaci ne zai bayyana matsayin waɗannan kananan yarurruka da a yanzu haka ma wasu sun riga sun bace bat a Najeriya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger
wasanni a takaice
a ci gaba da kamsawa da yan wasan kullun kafa da ke buga a cikin kasashen nahiyar Afirka suke yanzu haka a kasar Algeria a jiya Litinin Mali da Angola sun yi 3-3 a Miloud Hadefi Stadium a Oran Kamaru ta Congo Brazzaville da Nema a rukunin A a Stadium Miloud Hadefi da ke Oran din a yau talata ko Algeria da Ethiopia ne suka kara a rukunin A a Stadium Nelson Mandela na Bakari sai Mozambique da Libya duk dai a wannan rukunin na A suka buga Stadium Nelson Mandela na Bakari a gobe Laraba idan Allah ya kai mu Congo Brazzaville za ta ke cireni da Ivory Coast a rukunin B a Stadium na 19 ga watan Mayu shekara ta 1956 a Annaba Senegal da Uganda a wannan rukunin na B za su buga duk dai a wannan Stadium na 19 ga watan Mayu shekara 1956 a Annaba a wannan kwambalar da za ta wakana daga 13 ga wannan wata na Janairu zuwa 4 ga watan Fabrairu shekara ta 2023 a kasar Algeria an karkasa kungiyoyin kwallon kafar na kasashe da suka samu shiga wannan kwambalar kamar haka rukunin A Algiers Algeria da Libya da Ethiopia da Mozambique a rukunin B Annaba RDC Congo Uganda Ivory Coast da Senegal a rukunin C a Constantine Morocco Sudan Madagascar da Ghana sai kuma a rukunin D a Oran Mali Angola da Mauritania Yeah.
a rukunin duk dai a Oran, Kamaru, Congo Brazzaville da jamhuriyar Niger. A ci gaba da wasan kwallon hannu ta duniya ko handball a Jene kasar Faransa ta lalabe Slovenia da ci 35-31, sai Iceland da tawa Korea ta Kudu ci 38-25, yayin da Brazil tawa Cape Verde 30-28. Tun da kasar Faransa ta kai zagaye na gaba a wannan wasannin na kofin duniya na kwallon hannu ko handball bayan nasarori uku da ta samu a wasannin ta uku a rukunin B. Wasan da ya soma a ranar 11 ga wannan watan na Janairu zai kare ne a ranar 29 ga wannan watan, kuma yana wakana ne a kasashen Poland da Sweden. Kusancewa wannan shine karo na 28 na kofin duniya na kwallon hannu na maza na bana, kuma kasar Denmark ce ke rike da kofin duniya na kwallon hannu na handball yanzu haka, inda ta saki mayar da kambenta a fage a wannan karon. A ci gaba da wasannin kwallon hannu na Open na Australia a yau din nan, ko Kina Case dan kasar Australia ya lalabe Fognini dan kasar Italia da ci 6-2, 6-2, 4-2, yayin da Dudde a yau din nan Emil Ruusu Vuori dan kasar Finland ya lashe Purcell dan kasar Australia da ci 4-6, 6-3, 6-4, 6-6. Da ƙarshe kusancewa a kwambalar ajin masu nauyi na ba juna Mari Amuke, Sorin Kwamsa dan kasar Romania ne ya yi nasara gaban Alexandru Korsozika a Las Vegas a kasar Amurka a ranar Litinin da ta gabata. Sorin Kwamsa ya lashe $5,000 a wannan gasar ta bankawa juna Mari Amuke har sai abokin karawa ya fadi ko ya yi saranda. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Madalla, an gaishe ka Haruna Mamman Bako. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
To a takaice, babban hafsan sojin Amurka McMillan da takwaransa na Ukraine sun gana a wani sansanin soja da ke kudu da gabashin Poland a yau Talata a tattaunawar ta farko ido da ido, wadda alama ce da ke nuna yadda kasashen biyu ke ƙara samun haɗin kai da goyon bayan kare Ukraine daga mamayar da Rasha ke yi na tsawon watanni 11. Mali, shugaban hafsan hafsoshin tsaron Amurka na Pentagon da janaral na Ukraine Valery Zhuhnyi sun yi magana na tsawon sa'o'i biyu a wurin da ba a bayyana ba a kusa da tsakiyar Ukraine da Poland. Manyan hafsoshin sojin biyu dai ba su taɓa haɗuwa ba ido da ido, amma sun sha tattaunawa kan batun da sojojin Rasha suka kutsa kai cikin Ukraine a watan Fabrairu. Sakatariyar Baitul Malam Amurka Janet Yellen ta nufi kasashen Senegal da Zambia da kuma Afirka ta Kudu a wannan makon domin tattauna batun faɗaɗa harkokin kasuwanci da zuba jari da kuma ƙudurin Amurka ke da shi ga tattalin arzikin Afirka. Wannan na zuwa ne bayan alƙawarin da shugaba Joe Biden ya yi a taron shugabannin Amurka da Afirka a watan da ya gabata, cewa shi da mambobin majalisar ministocinsa za su ziyarci Afirka a ƙarshen wato a shekarar 2023. Hukumomi a kasar Nepal na mayarwa da iyalai gawawwakin mutanen da hadarin jirgin sama ya ratsa da su, kuma sun aika da na'urar naɗar bayanai jirgin zuwa Faransa domin gudanar da bincike yayin da suke ƙoƙarin gano abin da ya haddasa hatsarin jirgin mafi muni a kasar a cikin shekaru 30. Jirgin ya faɗo cikin wani kwazazzabo ne a ranar Lahadi da ta gabata yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa sabon filin jirgin sama na Fokara da aka buɗe a tsaunukan Himalayas, inda ya halaka mutane 72 da ke cikinsa. Wani mutum da ke kirarin cewa shi tsohon komanda ne a kamfanin kwangilar soja na zaman kansa na Rasha, Wagner Group, wanda ya yi yaƙi da Ukraine yana neman mafaka a Norway bayan da ya tsere zuwa can makon da ya gabata. Hukumomi a Norway sun ci jami'an tsaron kan iyaka sun tsare wani mutum a kusa da kan iyakar Rasha da Norway da safiyar ranar Juma'a.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, da kuma Dadi Balawai da ya bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleimani Rauni, ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma'assalam.